الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 17 ga watan Rajab shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi ne uba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata na'am wato wato wai tambayar dan uwa shine dangane da hadisin da ya gabata a cikin kitabu Fadailul Madina hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa innal imana la ya'rizu ila al-madina kama ta'rizu al-hayyatu ila jubriha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wato shi imani la ya'rizu ila al-madina wato zai tattaru ya hadu ya koma zuwa Madina lafazin la ya'rizu ayla yanzamu shine zai tattaru daya ya koma zuwa ga Madina birnin Madina sai manzo Allah yake cewa kamata arizul hayyatu ila jubriha kamar wato yanda macijiya take tattaruwa ta hadu daya a cikin ramunta yanzu misali macijiya idan ta fito bayan ta gama kiwo za ta koma ta shiga ramunta ta silala sai ta tattaru gude ta nadi to haka wato musulunci imani gaba dayansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a wannan hadisi cewa zai tattaru ya koma zuwa Madina wanda daman farko daga birnin Madina ne imani ya yazo a ban kasa domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi hijira zuwa ga birnin Madina duk wani wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama dole ya kaurace ma mazaunin sa ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina daga nan imani ya wasu zuwa sasannin duniya saboda Madina ita ce farkon daula ta musulunci da Allah ya gina wannan daula ta musulunci daga nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa kokarin buda wato sauran garuruwa da yaki a sanya su koma dauloli waɗanda suke na musulunci dan haka kuma anan da yace kamar yanda kenan mucijiya take tattaruwa zuwa raminta saboda dukkan wani mumini duk inda yake a duran ƙasa to ba shi da wani shauki da bai geface zuwa ga birnin Madina domin kaunar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka malamai suka ce wannan kuma ya hada kenan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda sahabbai wato suke yin tururu su zo birnin Madina domin koyan addini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda aka samu jama'a masu yawa suna tawaga su iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Madina ba don komai ba, domin koyan addini. Sannan bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, galibin mu'minai a doren ƙasa suna komawa zuwa birnin Madina ba don komai ba, don su koyi ibada a aikace kamar yadda sahabbai suka koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma bayan haka kenan har zuwa kiyama, duk wani mumini yana da shaukin ya je Madina domin ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ya ziyarci kabarinsa ya ga atharus sahaba, ma'ana inda sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu. Wannan kenan shine ma'anar da malamai suka faɗa dangane da hadisin innal imana la ya'rizu ila al-madina kama ta'rizu al-hayyatu ila juhuriha. Kenan imani zai tattaru ya koma zuwa Madina kamar yanda maciyiya take tattaruwa a cikin raminta. Wannan hadisi ban san da shi ba. Kware. Wai la qa'ata liman lam yudi illaha wa rasula. A wannan lafazi da ka zo da shi dai ni ban san da wannan hadisi, kuma ban taba jin shi ba in ba yau ba. Illa abinda muka sani shine la qa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Babu biyayya ga wani taliki wato domin saba ma mahadici shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma a ce dan mutum ya ki bin Allah, ya ki bin manzansa, kuma a ce abinda ya faɗa maka gaskiya ne, a ce ba za ka bi shi ba? Za ka bi shi a cikin abinda ya faɗa maka na gaskiya, amma aikin shi ne ba za ka bi ba. Shi abinda ka'ida hadisin la qa'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, fi ma'siyati khaliq, babu biyayya ga abokin halitta game da saba ma mahalicci. Amma a ce la qa'ata liman lam yudi illaha wa rasula, babu da'a ga wanda bai ma Allah da'a da wanda bai ma manzon shi da'a. So da yawa mutumin da bai ma Allah da'a bai ma manzon sa ba zai faɗa ma faɗa, kuma faɗa ce ta gaskiya. Sai a ce ba za ka amsa ba. Wanda ma ka'ida da malamai suka ajje suka ce in har cewa wato wanda zai fito ya ma mutane wa'azi ya faɗa musu gaskiya, sai wanda baya aikin sabo suka ce to kwata-kwata daga manzanni kenan an rufe kofar wa'azi. In har a ce mutumin da baya sabon Allah cewa dole shi ne zai fito ya faɗa ma mutane gaskiya su bi, to kwata-kwata in ba manzannin Allah kenan ba wanda zai fito ya yi wa'azi. Saboda shi iya al'amarin da ake bukata, kamar yadda malamai suke faɗa suke cewa ka karbi gaskiya daga duk wanda ka ji gaskiya ta fito daga bakinta, ta fito daga bakinsa. Kar ka kalli shi mai faɗar, ka kalli menene yake faɗa. Abinda ya faɗa maka in gaskiya ne ka karba, sawa'an ya faɗa a hali wanda yake na fushi ko a hali wanda yake na yarda. In dai gaskiya ce to ita ce ake bukatar mutum ya dauka. Kenan wannan hadisin naka sai ka bincike shi, mu ba mu san shi ba. Na'am. Wai bayan fadar rabbana wa lakal hamdu, fada hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, shin ya tabbata? Kwarai da gaske ya tabbata, domin hadisi ne ma yana cikin sahihu Muslim. Bayan haka ma akwai ziyada mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ita min shay'in ba'd ahal as-sana'i wal majd ahaquma qala al-abd wa kulluna lak al-abd allahumma la mani alima a'bait wa la mu'ti alima mana'ata wa la yanfa'u dhal-jadd min kal-jadd. Wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin ta bayan ya dago daga ruku. Idan ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sannan sai ya ce mil as-sama ko ya ce hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wanda kasancewar Abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗi wannan kalima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka gama sallah ya waiwayo yace a cikin ku wane ne ya faɗi wannan kalima manzon Allah yake cewa na ga mala'ikun Allah suna rigayi rigayen wane ne zai rubuta wannan kalima da farko Abubakar yace ni ne ya manzon Allah to dan haka wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'i waɗanda suke na bayan ruku'u bayan ruku'u in ka dago in ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu haka mamu yake hada waɗannan kalmomi guda biyu haka kuma limami shi ma yana hada su wannan karin fa'ida ne akan tambayar domin babu dalilin da ya nuna cewa shi mamu ba zai ce wato sami Allahu liman hamidahu kuma babu dalilin da ya nuna cewa shi limami ba zai ce rabbana wa lakal hamdu tare da cewa ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hada tsakanin su kenan in kace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kenan sai ka zo da wannan sai ka ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ko kuma ka zo da kenan wanda ke cikin sahihu muslim sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ahla al-fana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna lakal abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd nan kusa inda zaka samu wannan addu'a kenan cikin hisnul muslim kenan baban dake bayani game da addu'a ta bayan ruku anan kenan zaka samu wannan insha Allah na'am
wala akwai wani ajiyi da ake a wannan wata a azanci a samu shi kuma da su kuma an ce azumi za a samu matsayi da zai shi da
to wannan daman bayani ya gabata ba so ɗaya ba so biyu ba musamman littafi ma magabata suka wallafa wanda suka tattara dukkan hadisan da suka yi bayani game da fadula ta azumin Rajab wanda a yarenmu na Hausa anan muke cewa azumin tsahi an gane ko dukkan hadisan da suka zo akan fadula ta azumin Rajab daga hadisi maudu wanda kirkirawa ne aka yi ƙarya ce aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka fi yawa a baba sannan sai hadisai waɗanda suke bayi fa wanda kwata-kwata ba za ka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Ibn Hajar Allah ya ji kansa cai gaba ɗaya hadisan da suka zo dangane da fadala ta azumin Rajab ba wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisin ƙarya sai hadisi wanda yake bayyifi don haka dukkan waɗannan hadisai galibin inda ake kyautata zaton samun su ko kuma mu ce inda aka fi samun su nan irin su durratun nasihi irin su nuzahatul majalis irin su wato bada'i'us zuhur irin su littafin da ake kiran shi da suna wannan irin su ihya'u ulumiddin na Abu Hamid al-Ghazali da littafin da ake kiran shi Raudul Faiq Raudul Faiq da sauransu to irin waɗannan daman littattafai ne wanda malamai suka ce littattafai ne wanda allabce su da hadisai waɗanda suke ne ƙarya dole mutum ya yi taka tsantsan dangane da hadisin da zai ciro a cikin waɗannan littattafai da ƙarin su shine littafin da ake kiran shi Tanbihul Ghafilin wanda ake kiran shi Sarmaƙanda to dan haka a ciki akwai hadisin da ake cewa wai idan mutum ya azumci Alhamis da Juma'a da Asabar na farkon watan Rajab Allah zai bashi ibada ta shekara 900 kuma a ranar kiyama wata taguwa za ta zo ta dauke shi ba inda za ta taka burki da shi face gidan aljanna har ma na ji wani malami na faɗa cewa in ka azumci ko wasu kwanaki ne daga cikin watan Rajab wai Allah zai sa mala'ika ya kucincina littafin ka gaba daya a ranar kiyama littafin aikin ka Allah zai sanya ya ciccire littafin gaba daya to menene fa'idar kucincina littafi wanda a littafin naka akwai ayyukan ka kyawawa akwai ayyuka waɗanda suke na ƙwarai kuma bayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi uluki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabakal yawma kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Ubangiji ta'ala yace wa kullu insani alzamnahu ba'irahu fi unuki, dukkan dan adam ubangiji ta'ala yace littafin aikin sa zamu nazunta masa shi a wuyan shi za a rataya masa. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, wannan kenan bayan an masa tambayoyi duk abin da ya aikata a rayuwarsa na alkhairi da na sharri, ubangiji subhanahu wataala zai sanya a nade wannan littafi a rataya masa. A ranar kiyama ubangiji ta'ala yace zamu huddu zai hadu da wannan littafi nashi manshura, wato abun bajewa a gabansa, a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba, karanta littafinka kai da kanka ka isa ka zame ma kanka mai lissafi mai kididdiga a wannan yini, ba sai wani ya lissafa maka ba, kai kanka ya isa ka isa ka lissafa ma kanka ayyukanka na alkhairi da na sharri, kuma ka yanke ma kanka hukunci. Sai dai in rahama ta ubangiji subhanahu wataala ta cimma bawa, amma maganar cewa wai in ka azumci waɗannan kwanuka Allah zai sanya mala'ika yayin kucin-kucin da littafinka a watsar da shi. Kaga wannan in ka tsaya ka kalla ya ci karo da wannan aya, wanda duk abin da ka aikata a ranar kiyama kai da kanka zaka karanta wannan littafi. Kuma wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin awan da Allah yake ma bayi a ranar kiyama, akwai lokacin da za a zo littafin aikin bawa ne za a auna, littafin karan kansa shi ne za a auna. Wani lokaci kai da kai aikin kai ne za a dora a kansa kenan a auna ka. Wani lokacin kuma aikin naka wanda ka aikata shi ne Allah zai jassama shi a maida shi kamar wani jiki a dora shi a kan sikeli a auna. Wai mutum ne zai musulunta sai ya kayyade zai ce sai rana kaza zai zo ya musulunta, kafin ranar ce Allah ya masa rasuwa, makabarta ta musulmi za a kai shi ko kuma ta arna, za a masa sallah ko ba za a masa ba, dama wani ya yi tambaya ta hanyar waya wannan. Tunda bai riga ya musulunta ba wannan ya mutu akan kafirci, shi tuba shi yasa aka ce dole ne idan mutum yana aikin sako take yake ake bukatar ya tuba, ba maganar cewa sai zuwa jimawa, saboda baka da tabbacin cewa nan gaba zaka kai daidai da minti daya. Idan mutum yayi niyyar musulunta take yake za a lakanta masa kalima ta la ilaha illallah ya musulunta, ba maganar cewa sai rana kaza, saboda baka da tabbacin kaiwa zuwa wannan lokaci. Tunda ya riga ya mutu kafin ranar da ya sanya zai musulunta, to dama Allah bai kaddara masa musulunci ba, ya mutu akan kafirci, makabarta ta kafirai za a kai shi, bai halatta a kai shi makabarta ta musulmi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, muna cikin kitabu siyam, wato mun gama mun tsaya ƙarshen wato babi na biyu, baban da ke bayani game da fadula ta azumi, wanda a ƙarƙashin sa malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-siyamu junna, manzon Allah yace shi azumi wato garkuwa ne. Lafazin junna shine alwikaya wasutra, abinda zai zamanto ya sha makance tsakanin abubuwa biyu, ya zamanto junan su baya ganin juna. To dan haka kamar yanda wasu malamai suka ce anan abinda ake nihi da cewa as-siyamu junna, ma'anar sa azumi sai zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na shahawa ta rayuwa, wanda waɗannan ayyuka suke kai mutum zuwa shiga wuta a ranar kiyama. Saboda daman galibin abin da yake kai jama'a wuta wato shine shahawa ta zuciya, bin shahawa wadda take ta rayuwa ta saba ma Ubangiji subhanahu wataala, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bishahawat. Ita aljanna wato an zagaye ta da aba da ababan da wato rai take ki take kyama. Duk wani abin da rai take ki take kyama to da su Allah ya zagaye aljanna. Kenan duk mai son ya dace da gidan aljanna a ranar kiyama dole sai ya jimre. Sai ya ce wa huffatin naru bishahawat, ita kuma wuta an zagaye ta kenan da shahawoyi waɗanda suke na rayuwa. Duk wanda ya bi shahawar son zuciyarsa to ƙarshe wannan shahawa babu inda za ta tsaya da shi, za ta taka burki da shi face wuta a ranar kiyama. To don haka shi azumi kenan yana zamantowa garkuwa ne tsakanin bawa da shahawa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi matasa waɗanda suke ba su da halin aure, manzon Allah ya ce su da zinci yin azumi. Ya ma'asharar shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabbu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Manzon Allah ya ce duk wanda ba shi da halin yin aure a matsayin shi na matashi, manzon Allah ya ce to ya lazinci yin azumi. Wannan azumi zai zame masa garkuwa tsakanin shi da shahawa. Daman galibi abinda ke motsa shahawa shine cika ciki da abinci. To duk lokacin da ya zamanto mutum ya wayi gari yana azumi, wannan azumi zai rauna na shahawa. To dan haka kenan anan da yace as-siyamu junna ko kuma as-sawmu junna, azumi garkuwa ne kenan. Dan haka malamai suka ce garkuwa ne tsakanin bawa da wuta. Duk wata hanya wadda za ta kai mutum zuwa ga wuta, to idan mutum ya lazinci azumi insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sanya shamaki da garkuwa tsakanin shi da wuta. Dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya azumci yini dai saboda Allah, Allah zai sanya wani katar rami tsakanin shi da wuta, ba zai shiga cikin ta ba a ranar kiyama. Tare da hadisin da ya gabata shi ma riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa babu bawa musulmi da zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah face sai Allah ya nisanta fuskarsa da wuta tafiya shekara 70. To shine sai manzon Allah ya ce fala yarfus wala yajhal. Idan aka wayi gari mutum yana azumi, manzon Allah ya ce fala yarfus, kada yi miyagun maganganu. Lafazin arrafasu shine alkalamul kabi ko kuma alqaulul kabi, fada wadda take mummuna. Duk wata bakar magana da duk wani zagi da duk wata gardama da duk wasu abubuwa marasa amfani to ba na mai azumi bane. Wala yajhal, kuma kada wato yayi wauta. Abinda ake nihi da jahilci anan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, abinda ake nihi da aljahal anan shine as-safahu, ma'ana kada yayi wauta. Me ake nihi wauta? Ya aikata ayyuka, ayyuka irin na jahilai. Wa in imru'un qatalahu aw shatamahu, idan aka samu wani mutum qatalahu wato yayi fada da shi aw shatamahu ko ya zage shi, an gane ku qatalahu kenan ya nemi fada da shi ko kuma ya zazzage shi, fal yaqul, to ya ce masa inni sa'im, inni sa'im, ni dai mai azumi ne, ni dai mai azumi ne. Wasu malamai suka ce da zuciyar shi zai faɗi wannan kalima kenan ya kudurce ta, ya nuna cewa matsayinsa dai mai azumi ne, duk irin waɗannan rigingimu da zage-zage ba nashi bane. Tare da cewa al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa yake cewa inda zai hada tsakanin faɗa da zuciyarsa da faɗa da harshensa ya bayyana masa, to wannan shi ya fi dacewa, domin ya hada tsakanin kyawawa biyu. Shi wanda ya nemi rikici da kai ya zazzage ka, idan ka faɗa masa wannan kalima, in har yana da hankali zai san da cewa to ai ba kasawa ba kai, saboda ga halin da kake ciki, shi ya hana ka tanka masa. Kuma mai azumi bai ma dace ba a tunkare shi da irin waɗannan abubuwa. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa. Nan muka ce za mu fa'idanci halaccin mutum ya yi rantsuwa da Allah a lokacin da yake ba wani labari domin ƙarfafa masa labarin. Kaga anan ba wanda ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rantsuwa, amma sai ya kawo rantsuwa ya kafsa ba dan komai ba dan ya karfafa masu habbansa wannan labari da yake ba su nan kuma akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu kamar yanda ya siffanta kanshi wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba sifa ce wadda alqur'ani ya tabbatar masa kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu daga cikin alqur'ani innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da fadarsa awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun da fadarsa bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha da fadarsa qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin da fadarsa was-samawati maqwiyatun bi yamini sai yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la khulufu famis sa'im wanda Allah yace wallahi yace duyin bakin mai azumi aqyabu inda Allah min rihil misk wato yafi almiski kanshi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala warin da yake fita daga bakin mai azumi to yafi almiski kanshi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka wasu malamai suka ce in rana ta riga ta karkata to makaruhi ne mai azumi ya ringa yin aswaki don kada ya gusar da wannan warin bakinsa malamai suka ce kun kuskure wannan shi ruwin da yake fita daga bakin mai azumi asalinsa daga cikin uwar hanji ne yake tasowa saboda tahohinta babu abinci a cikin cikinta an gane ko ba daga baki ba ne daga can cikin ciki ne wannan warin yake fitowa don haka mai azumi ya halatta tun farkon safiya har izuwa fadawar rana lokacin da zai buɗe baki ya tasowaki sai yace ya turku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ubangiji ta'ala yace domin shi mai azumi yana barin wato cinsa da shansa da shahawar shi wato saboda ni wannan ci da sha da shahawa mai azumi ya barta ne saboda girman ubangijinsa dan haka ubangiji ta'ala sai yace asiyamu li wato azumi na wani wa ana ajzi bihi ubangiji ta'ala yace ni zan sakauta ma bawa na da shi wanda bayani ya gabata kusan maganganu 10 ke akwai na malamai akan wannan kalima me yasa Allah yace wato azumi na wani ni zan sakauta ma bawa na da shi wanda daga cikin maganganun magana wadda tafi kusa domin kasancewar shi lafazin as-sau a yare na larabci yana daukan ma'anar as-sau domin kasancewar ka tsare abu ka tsida shi abu daya ya zamanto baya gaba baya baya to dan haka su kuma in aka ce daukan hakuri kenan mutum ya jimri ya tsara zuciyarsa dangane da nihin abin da take so ta yi wato na shan fansa akan cutarwar da aka mata ko kuma akan aikata abin da bai dace ba ko kuma akan rashin aikata abin da aka tilasa mata cewa sai ta yi to dan haka su kuma masu daukan hakuri Allah ya dau alƙawalin sakauta musu a ranar kiyama sakamako ba tare da lissafi ba innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sai yace wala hasanatu bi ashri amsaliha kikkyawan aiki da bawa ke aikatawa bi ashrati amsaliha nan kamar yanda muka yi bayani a baya zaka kaddara fi'li ai tujza bi ashrati amsaliha duk wani kikkyawan aiki ana sakauta ma bawa da kwatankwacin sa su 10 a ranar kiyama aiki dai tak ne zaka yi amma saboda karamci na Ubangiji subhanahu wata'ala maimakon kai daya a sakauta maka da daya to kai daya a matsayin ka na bawa Ubangiji ta'ala sai ya sakauta maka da sakamako 10 yau zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun الصوم كفارة قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة رضي الله عنه ana sami'tuhu yaqul fitnatu ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqa qala laysa as'alu anzihi innama as'alu anillati tamuju kama yamuju al-bahr qala wa inna duna dhalika baban mughlaqa qala fayuftahu aw yuksar qala yuksar qala ذاك اجدر الله يغلق الى يوم القيامه فقلنا لي مسروق سله اكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب فسال فقال نعم كما يعلم ان دون غدين الليله واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa shi azumi wato kafara ne ga duk wanda ya lazimce shi. Lafazin kafara wato an ciro shi ne daga al-kafr. Idan aka ce al-kafr wato shine as-satr, ma'ana a rufe abu a lullube shi. An gane ku? Kamar yanda kafiri ba a ce masa kafiri illa domin ya ga gaskiya ya rufe. Don haka a yare na Larabci dare suke kiran shi kafir, saboda me yasa? Yana lullube hasken rana. Kamar yanda girgije shi ma suna ce masa kafir, saboda kasancewar shi ma yana lullube hasken rana. Haka manomi a Larabci ana ce masa kafir domin yana rami ya saka kwaya a cikin ƙasa sannan ya binne. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya ce kama saligaisin a ajabal kuffara nabatu al-kuffar anan bi ma'ana az-zurra sune manoma. To in aka ce kafara kenan wani abu da zaka yi zai zamanto wannan abu ya lullube dukkan laifinka, ba zai bayyana ba balantana ka kunyata a ranar kiyama. Shine ma'anar kafara kenan, abinda zai lullube laifinka, wani ba zai gani balantana ka kunyata ka tuzarta. Shine yace as-sawmu kafaratun, wato azumi kafara ne kenan gare shi. Shine malam sai ya shigo da hadisin Abu Wa'il daga Huzaifa, Allah ya kara masa yadda. Huzaifa ke cewa Umar, Allah ya yadda da shi, yace da mu man ya hafazu hadisan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil fitna. A cikin ku waye haddace mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayanin fitina? Waye kiyaye hadisi daga cikin ku wanda yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayani game da fitina? Qala Huzaifa ana sami'tuhu. Huzaifa yace tabbas yace ni ko naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da manzon Allah yake bayani game da fitina. Yace naji yana fada yana cewa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, fitinar da ke samun mutum a cikin iyalinsa da dukiyarsa da makwabtan shi. Akwai fitintunu waɗanda suke samun bawa a cikin iyalinsa. Zaka ga wasu abubuwa kana kokari, to amma wasu abubuwa suna samun ka na yanda kai ba haka kake nihi ba, wanda bayan ka rige ka kama sababi, in ma a cikin iyalinka ko a cikin dukiyarka ko kuma game da makwabtanka. Irin waɗannan fitina manzon Allah ya ce tukaffiru has-salatu, tsida sallah, was-siyamu da yin azumi, was-sadaqatu da yin sadaka na kankare, dukkan wannan fitina da take samun bawa. Wanda abubuwa ne na kurakurai wanda suke samun bawa, in ma a cikin iyalinsa ko a cikin dukiyarsa ko game da makwabtan shi, wanda waɗannan fitina ta isa ta halakar da shi a ranar kiyama, to a sanadiyar tsida sallah da azumi da zakka da yake, Ubangiji Ta'ala sai ya kankare masa dukkan waɗannan fitintunu. Kada sai Umar yace laysa as'alu an zihi, yace ba dangane da wannan ba nake tambaya. Lafazin zihi ismul ishara ne lil muannas, daman asalin sa haka yake. In ma ka ce zih ko kuma ka ce zihi, ha unkin ana ƙara ta ne lil tambih, shine ake cewa haza idan namiji ne, idan mace ce sai a ce hadhihi, sai ya ce laisa as'alu an bihi, yace ba dangane da wannan nake tambaya ba, inna ma as'alu, ka san da cewa kadai wato ina tambaya ne anillati, dangane da fitinar da ta muju, wanda in ta bayyana za ta ringa kunfa tana turuko kama ya mujul bahar, kamar yadda teku take yin kunfa ta ringa yin turuko tana gobe, wal iyazu billahi, wanda fitina ce in ta zo, yadda ka san wato teku tana kunfa, yadda za ka ga tana gobe, to haka wannan fitina za ta ringa tashi tana hada duniya. Kala sai Huzaifa ya ce kwarai na ku gane, na fahimci fitinar da kake tambaya game da ita. Yace amma fa ka sani ya amiran mu'mini, wa inna duna zalika baban mughlaqa, wannan fitina kafin akai ta akwai wata kufa wadda take kullalla, kafin wannan fitina ta fara bayyana to akwai wata kufa wadda take kullalla. Kala sai Umar yace fa yuftahu aw yuksar, shin wannan kufa da kace akwai kufa kullalla, shin wannan kofa za a buɗa ta ne alamun lafiya, aw yuksar, ko kuma kariya ta za a yi da ƙarfin tsiya? Qala sai Huzaifa ya ce masa yuksar, ya ce wannan kofa da ƙarfin tsiya ne za a kariya ta, wal iyazu billahi. Qala sai Umar ya ce za ka ajidaru Allah ya gulaka ila yawmil qiyama, in ku da ƙarfin tsiya aka kariya wannan kofa, yace ya ku kamata, ya ku dace wannan kofa ba za a iya kulle ta ba har zuwa kiyama. Yanzu misali, kaddara cewa abubuwa ne aka sa masu tashin hankali, aka sanya su cikin daki aka kulle su, idan aka zo aka bude wannan kofa a hankali aka za, ana iya zaro daya a maida a kulle saura, amma in kariya ta aka yi za a iya hana su fitowa, gabaɗayan su za su bude, za su fito. To dan haka shine yace za ka ajidaru, yace wannan kofa ku idan kariya ta aka yi da ƙarfin tsiya, yace to ya ku dace Allah ya gulaka, yace ba za a iya kulle ta ba ila yawmil kiyama, har zuwa tashin kiyama. Fa qulna li masruq, wato Abu Wa'il yace sai muka faɗa ga Masruq ibn al-Ajda salhu, muka ce tambaya mana Huzaifa, akana Umar ya alamu mani albab, shin Umar ya san kowa ne ne kofar? Fasa'alahu, wato sai Masruq wato yaje ya tambayi Huzaifa, faqulna, faqala, sai Huzaifa ya ce na'am, kwarai da gaske ku Umar ya san wane ne kofar, kama ya alamu, kamar yanda Umar ya san anna duna gadinil laila, ya san cewa kafin gobe ai akwai dare. Yanzu in aka ce maka gobe za a yi abu kaza, ka san kafin goben nan ta yi to akwai dare wanda zai zo ya gabace, ya ce to Umar ya san da wannan kofa, ya yi sani, ya tabbatar da cewa shi ne wannan kofa wadda za a karya ta da ƙarfin tsiya, wanda in aka karya ta to fitina ta riga ta kunno kai a cikin jama'a ta musulmi, za ta ringa kunfa tana turuko, ba za ta gushe ba har zuwa kiyama. Wanda kasancewar dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Umar labarin cewa kashe shi za a yi zai samu shahada, kuma ya tabbatar masa cewa shine farkon kinan wannan kofa da za a wannan, don haka daga kashe Umar Allah ya kara masa yadda fitina ta kunno kai a cikin jama'a ta musulmi har yau, kuma ba za ta taka burki ba har zuwa kiyama. Wanda kasancewar Umar ya samu shahada ne a ranar Juma'a, yana cikin sallar asuba a matsayinsa na limami, wani bawa na Al-Mughira ibn Shu'ba, wanda asalin bawan mutumin Farisa ne, ana kiran shi Abu Lu'lu'a Al-Majusi, shine ya soki Umar wato da wata wuka yana cikin sallah, aka dauki Umar Allah ya kara masa yadda jini na zuba a kai shi gidansa ya yi jiya, bayan kwanuka Allah ya karbi rayuwarsa. Tun daga nan fitina ta kunno kai, aka zo fitina ta kashe Usman, aka zo zamanin Aliyu, aka ringa yaƙe yaƙe tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi ta zubar da jini, haka nan aka biyo bayan waɗanda suka gaji wannan kujera wato a matsayin mulki. Har izuwa yau wannan fitintunu a cikin jama'a ta musulmi akwai, kuma ba za su gushe ba har izuwa kiyama. A takaice dai, wannan hadisi zai zo nan gaba a cikin alamatun nubuwa, wanda wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da suke tabbatar da gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin abinda zai wakana nan gaba ne manzon Allah ya bada labari, wanda hadisin ya gabata tun a cikin kitabu salah, haka nan a cikin kitabu zaka. Abinda ya sa malam ya shigo da shi a nan aka saboda wannan gaba da yace tukaffiru hassalatu wassiyam, wato wassiyam wa sadaqa, azumi wato yana kankare dukkan wata fitina da take samu mutum a cikin iyalinsa da dukiyarsa wato da makwabtansa kenan. Don haka azumi kaffara ne, an gane ku, kaffara ne gabawa duk abubuwan da yake aikatawa na zunubi Ubangiji subhanahu wataala zai kankare masa, kamar yanda akwai hadisi a cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila wannan wa ramadanu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadanu mukaffiratu lima bainahunna izajtuni batil kaba'ir, manzon Allah yake cewa salloli lokaci biyar, da sallar jumu'a izuwa jumu'a ta gaba, da azumin ramadan izuwa ramadan na gaba, manzon Allah yace masu kankare abinda ke tsakankanin su ne na zunubai, matukar an nisanci manya-manyan zunubai. A nan abinda muke so mu gane, duk wasu kankanan laifuka da bawa yake aikatawa, to azumi yana kankare masa waɗannan zunubai nashi. Babu ni rayyanu lisaimin. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم هو سلمة بن دينار عن سهل هو بن سعد الصائدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa akwai wata kofa ta musamman mai suna Ar-Rayyan, wanda Allah ya keɓanci wannan kofa saboda masu azumi a ranar kiyama, ta wannan kofa za su wuce su shiga aljanna, Allah ya sanya mu a cikinsu. Shi ne a nan malam ya shigo da hadisin Abu Hazim daga Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, lalle a aljanna manzon Allah ya ce akwai wata kofa ta musamman, yuqalu lahu, wannan kofa ana kiranta da sunan ar-rayyan, yuqalu bi ma'ana yusamma, wannan kofa ana ambatanta ana kiranta da sunan ar-rayyan. lafazin ar-rayyan an ciro shi ne daga ar-riyu. Idan aka ce ar-riyu shine wato koshi da abin sha, mutum ya sha ya koshi kenan. To dan haka ita wannan kofa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya ambace ta da cewa ar-rayyan. Malamai suka ce ta ci sunanta, kamar yanda mai azumi a rayuwarsa ta duniya galibin rayuwar shi ya wuni da kishirwa. To dan haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi mashiga wadda zai koshi koshin da babu wata kishirwa bayan haka. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa lil jannati thamaniyatu abwab fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan. Aljanna na da kofofi guda takwas. Wannan hadisi yana tabbatar da adadin kofofin aljanna guda takwas ne. Daga cikin kofofin takwas manzon Allah ya ce akwai wata kofa daya wadda ake kiranta da suna ar-rayyan. Sai ya ce yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyama. Ta wannan kofa kenan, minhu ta wannan kofa as-sa'imun wato masu azumi, yadkhulu za su shiga aljanna yawmal qiyamati a ranar kiyama. Ta wannan kofa za su wuce su shiga aljanna. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhu. Manzo Allah ya ce banda masu azumi ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa koda ya cancanci a shigar da shi. Idan ya tunkaro sai a ce masa kana da azumi ina takaddarka, in ya nuna kenan ya biya wuce. Idan ba shi da wannan takadda to dole ya nemi wata kofa ta daba. Wannan na nuna daraja da matsayi na azumi a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma hakanan masu azumi musamman saboda darjantawa da girmamawa masu azumi Allah ya kebance musu kofa ta musamman domin shiga aljanna a ranar kiyama. Walillahi al-masalul a'la, kaddar cewa misali wani gida ne aka zo aka ce za a yi taro. Gidan nan yana da kofa kamar biyu ko zuwa uku zuwa hudu. Sai aka ware wata kofa ta musamman. Sai aka ce wannan kofa an ware ta ne saboda manyan mutane masu kaza, kofa ce ta sarki da gwamnan jiha da mataimakin sa, da waɗanda suke muƙarraban gwamnati su za su bi ta wannan kofa idan za su shiga gidan da za a yi wannan taro. Kuma kowanne sai aka kawo wata kart aka bashi wanda ta nuna cewa an yarda an amince ya bi ta wannan kofa. Idan ka zo za a tambaye ka, in ka nuna wannan katin za ka wuce ta nan. In ba ka kenan koda ka cancanta ka shiga sai dai ka kewaya ka shigo ta baya. To dan haka su masu azumi Ubangiji ta'ala ya kebance musu wannan kofa domin shiga aljanna. Shine anan manzon Allah ya ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. In banda masu azumi, manzon Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa a ranar kiyama. Yuqalu za a fada a taron alkiyama kenan, bayan an gama hisabi an ketare sirati za a shiga aljanna. Sai a fada sai a ce aina sa'imun, ina masu azumi suke. Shi kanshi wannan kira a ƙarƙashin shi akwai wata daraja da wani da wata mutuntawa. Ina masu azumi suke. Fayaqumun, manzon Allah ya ce sai masu azumi su taso su tsaya. Sai a ce da su to ga kofar ku wanda Allah ya kebance muku domin shiga aljanna. Manzon Allah ya ƙara maimaitawa la yadkhulu minhu ahadun ghayrukum. In banda masu azumi, manzon Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa. Fa idza dakhalu, idan sun shiga gaba daya ugulika, manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala sai ya umarni game da kulle wannan kofa. Falam yadkhul minhu ahad, babu dai da za a bari ya wuce ta wannan kofa bayan wucewar masu azumi. Kaga wannan kadai shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta azumi, musamman Allah ya kebance musu kofa ta musamman. Sannan malam sai ya shigo da hadisi na biyu a baban, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man anfaqa zawjaini fi sabilillahi, duk mutumin da wato ya ciyar da dangogi biyu na dukiya domin ɗaukaka addinin Allah. Lafazin zaujain anan lafazi ne wanda yake musanna, biyu ake nihi, amma mufradinsa zauj ɗin kenan. An gane ko ba? Ana nihi zaujain anan ma'aurata guda biyu, miji da mata ka ciyar da su, ba su ba ake nihi. Abinda ake nihi dangogi biyu kenan daga cikin dukkan abinda ake iya kiran shi dukiya. Fi sabilillahi anan malamai suka ce abinda ake nihi shine shahadi. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi dukkan wata hanya ta daukaka addinin Allah shi ake nihi. Kenan anan abinda ake nihi duk in aka ce maka ga wata kafa ta daukaka addinin Allah, to kai kokari a matsayin ka na mumini ka sanya dukiya kala biyu. An gane ku? Ka sanya dukiya kala biyu. Misali wuri ne aka ce nan ana bukatar tabarmi, ana bukatar Qur'anai, misali masallaci ne, to yi kokari ka hada wannan dangogi guda biyu. Ko mayaka ne za su fita fagen daga, to sai ka yi kokari ka tanadi guziri, kuma sannan ka tanada musu abun hawa. Kaga anan ka ciyar da dukiya wato dangi biyu. Shine kenan man anfaqa zaujain duk abin da za a yi. Kenan misali in dala biyar ma gare ka, to kai kokari ka sarrafa ta ta zamanto nau'in dukiya kala biyu ka ciyar da shi. Sai dai in ya kasance akwai wata maslaha wadda take rajiha, wanda wannan kudi shi ake bukata, ba wani abu ake bukata na daban. Shine anan sai ya ce duk wanda ya ciyar da dangogi biyu na dukiya fi sabilillahi a hanya ta daukaka addinin Allah, nudiya min abwabil janna, za a kiraye shi wato ta kofofin aljanna gaba daya a ranar kiyama. Ya abdullahi hadha khair, a ce da shi ya kai bawan Allah, wannan fa abin da kai shine tsantsar alkhairi daga cikin ayyuka na alkhairi. A ranar kiyama za a kiraye shi a faɗa masa cewa wannan abu da kai, ma'ana ciyar da dangogi dukiya kala biyu a hanya ta daukaka addinin Allah, wannan tsantsar alkhairi ne daga cikin alkhairun da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hure ma bayansa. Khair anan laysat ala babiha, kar ka dauke shi akan cewa ismu tafdhil ne, wannan shi yafi alkhairi, a wannan shine alkhairi kenan daga cikin alkhairu. Faman kana min ahli salati, duk wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta sallah, sun kiyaye farilla kuma sun biyo baya da nafilfili, a ranar kiyama duiya min babis salati, za a kiraye shi ta kofar sallah, a ce masa ga kofar. Waman kana min ahli jihadi, duk wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta jihadi, imma anan ka dauki jihadi shine fita wato fagen daga domin yakar makiyan Allah, ko kuma ka dauki labazin jihad anan ma huwa a'am, kenan bada iya kokarinka da ranka da dukiyarka domin daukaka addinin Allah ta kowace hanya ta daukaka addinin Allah. To ka kawo kokarinka, in ma ka sadaukantar da rayuwarka ko ka sadaukantar da dukiyarka ko kuma ka sadaukantar da su gaba daya. Shine yace wa man kana min ahlil jihadi, duk wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta jihadi, imma fita fagen daga ko kuma kokarin kawo gudunmuwa domin daukaka addinin Allah, duiya min babil jihadi, a ranar kiyama in yazo shiga aljanna za a kiraye shi ta kofar masu jihadi, a ce ga kofar ku. Wa man kana min ahli siyami, wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta azumi, sun kiyaye azumi na farilla, suna kokarin biyo baya da azumi wanda yake na nafila, duiya min babil rayya, Allah Allah yace in an zo shiga aljanna za a kiraye shi ta kofar da ake kiranta da suna Ar-Rayyan, a ce masa ga kofarka. Wa man kana min ahli sadaqa, duk wanda ya zamanto daga cikin ma'abuta sadaka, sun bada zakka kuma sun biyo baya da sadaka ta nafila, duiya min babis sadaqa, manzo Allah yace za a kiraye shi ta kofar masu sadaka, a ce ga kofar ku wanda za ku shiga aljanna. Faqala Abu Bakar radiyallahu anhu, Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, sai ya faɗa sai ya ce bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, fansarka ya Rasulullah ta tabbata da uwata da ubana, ma'ana zan iya bada mahaifina da mahaifiyata don nufin shi rayuwarka. Halaccin faɗar irin wannan kalima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wani mai daraja kamar yadda aka samu magabatan ƙurai suna yi. Kuma wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai suke kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma irin yanda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mamaye zukatansu. Anan fa Abubakar yana fadar cewa wa zai iya daukan mahaifin shi da mahaifiyarsa ya bada su su halaka domin ya fanshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar misali ya ce ga mahaifinsa, ga mahaifiyarsa, kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ma ya yadda ya amince a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kyale mahaifin shi da mahaifiyarsa, ko kuma a kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa a kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, anan shine yace to zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwarka. Ma alaman du'i min tilkal abwab min darura, wato shine Abubakar sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi shin akwai wata larura wato da za a kirayi bawa ta wadannan kofofi gaba daya? Shine yace fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. An gane ko? Ai babu wani abu wanda yake na larura mai wahala, wato wai da za a kirayi bawa ta waɗannan ƙofofi gaba ɗaya. Kamar misali a nan a ce ina masu sallah ka ce gani, ina masu zakka gani, ina masu jihadi gani, ina masu azumi gani. Hausawa muka ce menene ake cewa mahauta mai raba hankalin guda, mahauta biyu. Ka zo da sallah, ka zo da azumi, ka zo da jihadi, ka zo da sadaka, kuma nan an kiraye ka, nan an kiraye ka, nan an kiraye ka. Shine yace ma alaman du'iya min tilkal abwab min darura, yace ya rasulullahi na san babu wata darura, babu wani abu da zai gagaru ubangiji kenan na a kiraye bawa ta wadannan kofofi. Shine yace fa hadu yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, shin za a iya kira mutun dai ta wadannan kofofi gaba daya? A ce masa zonan, a ce masa zonan, a ce masa zonan. Kada ya ce na'am. Manzon Allah ya ce kwarai, in ka zo da sallah, ka zo da azumi, ka zo da zakka, ka zo da jihadi da sauransu, to za a kiraye ka ta kowace kofa. Wa arju an takuna minhu, ya ce kuma ina kaunar wato ka kasance daga cikinsu, ma'ana dukkan kofofin nan gabaɗe sai an kiraye ka. Abubakar ko Allah ya ƙara masa yadda duk wani fage wanda ka sani na aiki na alkhairi bakin gwalgwado Abubakar bai fashi ba. Abinda ke nuna mana haka, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wayi gari da ya fito cikin sahabbai, a cikinsu ya ce a yau a cikin kuwa ya je ya gaida marar lafiya. Abubakar ya daga hannu ya ce gani ya manzon Allah, a cikin ku a yau wane ne ya wayi gari yana azumi? Ya ce gani ya manzon Allah. A cikinku a yau wane ne ya yi sadaka? Ya ce ya rasulullahi gani. Manzon Allah ya ce masa to waɗannan abubuwa ba su taɓa haɗuwa ga bawa a cikin yini guda face sai Allah ya cancanta masa shiga aljanna a ranar kiyama. To don haka shi a nan Abubakar yake cewa kenan, don haka anan shi sai ya ce ma alaman du'iya min tilkal abwab min darura, lalle babu wata larura ga duk wanda aka kiraye shi ta wannan kofofi, babu wani abin da zai hana kenan a kiraye shi, kuma babu wani abin da zai gagaru ubangiji. Shine sai ya ce fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, sai yake tambaya bayan anan yayi shimfuda, lalle ba wani abu bane mai wahala, to amma ya kamata yayi tambaya. Shine sai ya tambaye manzon Allah, shin wai za a iya kiran mutum ɗaya ta waɗannan ƙofofi gaba ɗaya a ce masa zonan, a ce masa zonan, zonan? Manzon Allah ya ce kwarai, wa arju an takuna minhum, ya ce kuma ina kaunar wato ka kasance daga cikinsu. Don haka wannan hadisi ya yi daidai da tambaya ta wani ɗan uwa da yi nan da wasu kwanuka, na cewa haka ne cewa a aljanna kowace ƙofa akwai kofa ta waɗanda ake kira su kamar misali masu ayyuka kwarai da gaske, illa kasancewar suna cewa kofa ga sunanta daga cikin kofofin aljanna ar-rayyan ita kadai ce Allah ya ambace ta a iya sanin mu kenan a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a jumlace akwai kofa kenan, babu ahli sala, akwai babu ahli sadaka, akwai babu ahli jihad da sauransu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa anan, kuma kamar yanda akwai hadisin da yake nuna cewa duk wani aiki da bawa yake aikata, wato akwai kofa ta musamman wanda za a kirayi masu wannan aiki domin shiga aljanna. Kamar yanda al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin a cikin littafinsa Al-Musnad, shine yace li kulli ahli amali babun yud'auna minhu bi zalika al-amal, kowane masu aiki suna da kofa ta musamman wanda za a kiraye su ta wannan kofa a ranar kiyama. Shine sai yace fali ahli siyami babun yud'auna minhu yuqalu lahu ar-rayyan, masu azumi tana suna da kofa ta musamman, wannan kofa ta su ana kiranta ar-rayyan. Kenan, dan haka akwai kofa ta masu sallah, akwai kofa ta masu sadaka, akwai kofa ta masu jihadi, akwai kofa ta masu azumi. Ta masu azumi ita ce kenan muka samu sunanta, sunanta ar-rayyan. Babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan wa man ra'a kullahu wasi'a wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadan wa qala la taqaddamu ramadan qala haddathana qutaiba wa ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-baglani qala haddathana isma'il ibn ja'far an abi suhayb أنا أبيه أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. Wato wannan babi ne wanda ke bayani hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan, shin wai za a iya fada a ce jaa ramadan ko kuma a ce jaa shahru ramadan. Wa man ra'a kullahu wasi'an, da maganar kenan malaman da suka ga kowanne kenan ya halatta, in ma mu ce ramadan ya zo ko mu ce watan ramadan ya zo. Wannan malam yana ishara ne zuwa wani hadisi wanda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cewa la taqulu ramadan fa inna ramadana ismu min asma'illahi walakin qulu shahru ramadan, kar ku ce ramadan wai domin shi ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah, sai dai ku ce wato watan ramadan ya kama. To wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba. To shine anan malam yake ne ya gina babi domin mai da martani akan waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisi akan cewa wai baya halatta a ce Ramadan ya kama, sai dai a ce watan Ramadan ya kama. Sai ya ce wa man ra'a kullahu wasi'an, da maganar kenan malaman da suke gani cewa kowanne ya halatta, in ma ka ce shahru Ramadan ko kuma ka ce Ramadan. Shine anan malam sai ya ce wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam man sama ramadana, ai manzon Allah ya faɗa ya ce man sama ramadana, duk wanda ya azumci ramadana. An gane ko hadisin da ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, shine malam ya yi ta'liqin sa anan man sama ramadana, duk wanda ya azumci ramadana. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya shahi kenan mubaf, an wanzar da kenan mubafun ilahi, ya halatta kenan ka ce ja'a ramadan. wa qala sai yace kuma la taqaddamu ramadan manzon Allah yace kada ku gabaci ramadan da azumin yini ko kuma yini biyu sai dai in ya dace ma kenan azumi da mutun yake yi to wannan ba laifi yakan yi azumin sa tun a waɗannan hadisai biyu da malam yayi ta'aliqin su kenan mun gane cewa ya halatta ka ce ramadan ba sai ka ce shahru ramadan ba to shine anan malam sai yazo da hadisi mausul shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza jaa ramadan wato idan ramadan wato yazo kenan watan ramadan ya kama manzon Allah yace futihat abwaabul janna kufufin aljanna gaba ɗayan su wato za a buɗa su wanda bayani ya gabata adadin kufufin aljanna 8 ne to gaba ɗayan kofofin nan guda 8 za a buɗa su idan ramadan ya kama a hadisi na biyu a baban wato shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza dakhala shahru ramadan idan watan ramadan wato ya shigo futihat abwaabus samai kofofin samai gaba ɗayan su za a buɗa su wa gullikat abwaabu jahannam wato kofofin mutar jahannama gaba ɗayan su za a kulle su wa sulsilati shayatin shaydanu wato za a daure su a cikin sarka ko kuma kace a cikin sasari an gane ko dukkan shaydanu amma shaydanan da ake kamawa a daure su ne maradatu shayatin waɗanda suke tantirai kenan waɗanda banda ayyuka na yada banna ba su da aiki to irin waɗannan shaydanu su ne ake kamawa a daure kamar yadda wata riwaya ta bayyana wa maradatu shayatin kenan kaga anan ashahir chai idza dakhala shahru ramadan duk da cewa a wata nuska ana samun idza dakhala ramadan ba tare da lafazin shahar ba sannan hadisi na uku a baban wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza ra'aytumuhu fasumu in har kun ga wato jinjirin wata na Ramadan manzon Allah yace fasumu ku dau azumi wa idza ra'aytumuhu in kun ga wato jinjirin wata na Shawwal manzon Allah yace fa afdihu wato ku sallaci fa in gumma alaikum manzon Allah yace idan wato aka lullube muku kenan ganin wata shine da wani hazo ko kuma girgije lafazin gumma an gane ko bi ma'ana sutira aka sha makance tsakaninku kenan da ganin wata in ma ya zamanto an wayi gari yini ne wanda yake akwai hazo ko kuma ya zamanto akwai girgije shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace faqdula wato kulisku wato kulissa fa ba wata kwanukansa kenan gulgudan kwanukansa faqdula ma'ana shine ku lissafa masa kenan gulgudan kwanukansa wata dai a shar'ance wata na musulunci kwana 30 ne baya 31 kenan yanzu misali a yau muna 29 ga watan sha'ban sai ya zamanto sararin samaniya akwai girgije ko hazo wanda zai iya hana mu ganin wata yau kuma muna 31 shikenan sai mu dawo azumi gobe ba maganar mu dawo azumi mi zamu yi anan kenan faqdula sai mu cike masa lissafi kenan tunda yau muna 29 kenan gobe 30 ga watan sha'ban kenan koda gobe an yi girgije to dole ne shi bude azumi zamu tashi an gane tunda mun tabbata wata kwana 30 yake to haka shi azumi na Ramadan yau muna da azumi 29 da muka waiwaya sai zamanto akwai girgije ko kuma akwai hazo wanda zai iya hana mu ganin wata kenan yau muna da azumi 31 kenan sai mu cike masa lissafi gobe mu dau azumi mu cike 30 jibu kawai dole sallah zamu yi domin azumi wata baya 31 shine anan yace fa in gumma alaikum kenan in aka sha makance muku ganin wata da wani hazo ko kuma girgije faqdula wato kulissafa ma wata kwanan shi kenan daga ranar da ya tsaya zuwa ranar da kuka yi diban fari sai ku tsaya kulissafa masa faro wa qala ghayruhu wato wani daga cikin kenan marwaita ya fada kenan wani daga cikin kenan baya hayyun ukayr ba ya fada daga lais daga ukayl wato da yunus an gane ko domin Uqayl ibn Khalid da shi da Yunus dukkansu sun rawaito hadisin daga wato Ibn Shihab az-Zuhri daga Salim daga Abdullah dan Umar sai yake cewa li hilali Ramadan kinan shine shi Ibn Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qulu li hilali Ramadan yana fada ga jinjirin wata na Ramadan idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru yaqulu kinan li hilali Ramadan an gane ko kenan kafin idza ra'aytumuhu daga cikin kenan waɗanda suka rawaito hadisin daga shi kenan Ibn Shihab az-Zuhri kenan banda ya haye Ibn Bukayr daga cikin waɗanda suka rawaito kenan daga Layth Ibn Sa'd sun rawaito shi daga Layth daga Uqayl Ibn Khalid da Yunus an gane ku shine Ibn Abi Ishaq as-Sabi'i su kuma daga Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga Salim shi kuma daga Abdullah dan Umar kenan a waccan riwaya wadda ba ta haye Ibn Bukayr ba kenan Ibn Umar yake cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu li hilali ramadan idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru ashahid anan cewa li hilali ramadan ga jinjirin wata na ramadan kaga anan hilali ramadan aka ce ba ce shaharu ramadan ba kenan ya halatta kace masa ramadan ya halatta kace shaharu ramadan shine kenan iya abinda malami ya ababan ƙarin bayani akan sa insha Allah ta'ala zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دان uwa muna da sanarwa